attribuée à chaque État.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne yake muku sallama cikin shirin namu na musamman wanda yau zai zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke Benin Yamai. Shirin wanda cikinsa za a ji cewa gwamnan jihar Yobe a tarayyar Najeriya Mai Mala Buni ya nemi rundunar tsaron kasar ta baiwa jiharsa muhimmanci na musamman duba da yadda 'yan kungiyar Boko Haram ke zafafa ta'asa a jihar. Sannan za a ji fashin bakin da wani tsohon dan tawaye a jamhuriyar Nijar Ahmed Wagaya ya yi game da halin da ake ciki a kasar Chadi, biyo bayan da gwamnatin mulkin sojan kasar ta yi watsi da fara tattauna tsakaninta da 'yan tawaye. Akwai wata hira ta musamman da wakiliyar muryar Amurka Abuja Madina Dauda ta yi da shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Najeriya Sanata Yaya Abdullahi Abubakar kan batun yawan basurukan da ake ganin tarayyar Najeriya ke ciwowa daga waje. Akwai shirin 'yan kasa da hukuma da sharhin jaridun Nijar, sannan mukammala da nasihar malamai albarkacin wannan wata na Ramadana. Amma za mu farawa ne da sauraron labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Gwamnatin jihar Neja ta bayar da tabbacin cewa mayakan kungiyar Boko Haram sun shigo jihar Neja, har ma sun kwace wasu garuruwa da dama a hannun mahukuntan jihar Nejan. Dama dai tun a baya ne ake ta yayata jita-jita cewa sun kafa sansani a jihar Neja mai iyaka da Abuja, fadar gwamnatin Najeriya. A yanzu dai gwamnan jihar Neja Alhaji Abubakar Sani Bello ne kansa ya tabbatar da cewa kungiyar mayakan Boko Haram sun kafa tutocinsu a wasu garuruwa a yankin karamin hukumar Shiroro da Muya, kamar yadda ke karin bayani.
Ɗan Boko Haram sun matsa mun kasan Shiroro da Munya, sun kwace su matan su, sun kore mutane da ƙauyuka sama da ƙauyuka bakwai ko takwas ba kowa, sun kafa tutan su saboda haka suna nima su mai da wajen ya zama gari musu kamar yadda suka yi a Zambiza. Kuma na yi kira ga gwamnatin tarayya, wannan magana ba na magana ba na jihar Niger kawai, wannan magana da ya shafi Najeriya. Zambiza da suke ciki shekara-shekara na yakansu ba nasara ba, in suka tsaya a nan me kuma zai faru? Daga Zambiza zuwa Abuja kila kilomita 100 ne, amma daga nan zuwa Abuja awa 2 suna cikin Abuja.
Gwamnan jihar Niger kenan Alhaji Abubakar Sani Bello. Ma'aikatar tsaron cikin gida a Amurka ta Homeland Security za ta gudanar da bincike akan yiwuwar barazanar masu tsaurin ra'ayi a cikin hukumar kanta, a cewar ma'aikata a jiya Litinin. Sakataren ma'aikatar tsaron cikin gida Alejandro Moyakas bai bayyana dalilin da yasa za a yi irin wannan bincike a ma'aikatar ba, amma kuma yana nuni da harin ranar 6 ga watan Janairu da magoya bayan tsohon shugaba Donald Trump suka kai a majalisar dokoki. Ya ce wannan lamari ne da ya haska batun barazanar masu tsaurin ra'ayi na cikin gida. Ba da ɓata lokaci ba, wata ƙungiyar manyan jami'an ma'aikatar tsaron cikin gidan za su duba hanyoyin kawarwa da ganowa da kuma mai da martani ga barazanar masu tsaurin ra'ayi cikin gida a cikin ma'aikatar, a cewar wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar. Shugaba Joe Biden ya yi kira ga ba da tallafi ga binciken ƙararraki a kan ayyukan masu fifita farin fata wanda aka yi imani suna cikin rundunar migration ƙarƙashin ma'aikatar tsaron cikin gidan a cikin kasafin kuɗinsa na farko wanda aka ƙaddamar da shi a wannan wata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta yi alƙawarin aikewa da iskar oxygen zuwa Indiya ba da ɓata lokaci ba, da miliyoyin rigakafi zuwa waje a mataki-mataki a matsayin martani ga annobar coronavirus da kuma tsananin matsi akan Amurka na bada taimako mai muhimmanci. Muna so mu yi aiki tare da Indiya, in ji sakataren jarida a fadar White House Jen Psaki tana faɗa wa manema labarai a jiya Litinin. Mun himmantu mu ba su taimako da suke bukata, kamar oxygen da kayayyakin kariya da na'urorin gwaji da kayan haɗa rigakafi da sauransu. Za a tura wani rukunin kota-kwana na masana sha'anin kiwon lafiyar jama'a na Amurka zuwa Indiya, in ji wani babban jami'i. Akwai allurar rigakafin AstraZeneca miliyan 60 da hukumar abinci da magunguna ta Amurka bata amince da su ba. Akwai yiwuwar aika su zuwa wasu kasashe da zarar hukumar tarayyar ta tabbatar da ingancinsu, a cewar fadar White House. A jiya Litinin, sababbin shugabannin sojin Chadi sun zaɓo ɗan siyasa farar hula Albert Fahini Padak a matsayin Prime Minister gwamnatin wucin gadi mako guda bayan rasuwar shugaba Idris Deby a fagen daga. Amma kuma nan da nan madugun 'yan adawa ya yi fatali da wannan naɗin. Padak ya yi aiki a matsayin Prime Minister daga shekarar 2016 zuwa 2018, kana ana masa kallon babban aminin Deby wanda ya kwashe shekaru 30 yana mulkin Chadi. Wata majalisar soja ta kwace iko bayan da aka kashe Dabi a filin daga yayin da ya taimaka wa sojojin kasar a fadar su da suke yi da 'yan tawaye a ranar 19 ga watan Afrilu. 'Yan siyasa masu adawa sun kira kwace ragamar da sojojin suka yi da juyin mulki. Kana biyu a cikinsu sun faɗa a jiya Litinin cewa sojojin ba su da hurumin zaɓo Prime Minister. Ana lura da sauyin gwamnati da kuma dambarwar da ke tattare da shi ne a kasar mai karfin soji da ke Afirka ta tsakiya kuma da daddiyar kawar kasashen yammacin duniya wurin yaki da ayyukan 'yan ta'adda a fadin yankin Sahel. A ƙarshe, jama'an Amurka sun ce ba su gamsu cewa Rasha na ɗaukar mataki na cika alƙawarinta na kawo ƙarshen rikici a yankin Crimea da kuma iyakarta da Ukraine biyo bayan jibgi sojoji na mako guda. Inda suka hakikance zai zama rigamalin masallaci a tabbatar da gaskiyar Rasha a wannan lokacin. A jiya Litinin, Pentagon ta ce akwai alamar wasu sojojin Rasha sun bar wurin, amma har yau akwai raguwar haɗari. Saɓanin damuwar Amurka da ƙasashen yammacin duniya, jama'an Rasha sun yi ta zargin cewa ƙasar Ukraine ce take haddasa rashin zaman lafiya a yankin. A jiya Litinin, ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta ce shugaba Vladimir Putin ya kira shugaban Faransa Emmanuel Macron ta waya ya bayyana masa ayyukan takala da Kyiv ke yi a gabashin Ukraine.
Da labaran duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai fagen rahotanni. Za mu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya. Duba da yadda kungiyar Boko Haram ke zafafa ta'asa a jihar Yobe, gwamnan jihar Yobe Mai Malabuni ya nemi rundunar tsaron Najeriya da ta baiwa jihar samu himmanci na musamman, kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na Hassan Maina Kaina daga Abuja.
Biyo bayan har-harin ta'addanci da mayakan Boko Haram ke kaiwa garin Gaidam da ke jihar Yobe, gwamnan jihar Mai Malabuni ya gana da babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya General Loke Irabo, wanda ya gabatar masa da buƙatar ɗaukar matakai na musamman domin daƙile yawan hare-hare da 'yan ta'adda ke kaiwa a wannan yanki mai iyaka da jamhuriyar Nijar. Alhaji Maman Muhammad shi ne Director General na harkokin yaɗa labarai na gwamnatin jihar, ga kuma ƙarin bayanin da ya min.
Sanarwar juma'a aka samu matsala na 'yan Boko Haram suka shiga garin Gaidam, da suka shiga kuma akwai 'yan ta'addi da suka yi, sannan kuma jama'a da yawa suka fita don kasan kowa yana ƙoƙarin tsirar da rayuwa tukuna. To shine shi mai girma gwamna ya je gun shi babban hafsan hafsoshin rundunar sojin Najeriya General Irabo a su tattauna akan yadda za a yi a kawo zaman lafiya a wajen nan. Domin kamar yadda ka sani, Gaidam wuri ne wanda yake boda da Nijar, kuma yana boda da wajen Damascus, wato nan ɗin wajen Lake Chad region ɗin kenan, inda kuma gaskiya wurin ya yi suna sosai a matsala irin ta wannan ta'addanci da sauransu. Sa ya ce su tattauna a ga yadda me za a iya yi, kuma wadda daban wanda zai sa Allah ubangiji ya samu mana zaman lafiya a wurin nan.
Kamar misali Gaidam, ai an san akwai battalion tun da guda na sojojin Najeriya a wurin, kamar wannan battalion ba ta isa bane, kuna neman ƙari?
Yadda je shi mai girma ya je ga shi babban hafsan hafsoshin sojin, shi ne idan akwai wani abu daban kuma da za a yi, in kuma ƙarin ma ƙari ne. Kuma jiya ko shi jiya shi mai girma ya ce a wurin ma shi General Irabo ya ba da oda cewa a ƙara sojoji, kuma yadda dai za su je, kuma da fatan Allah zai kawo mana sauƙin al'amari.
To yanzu ko menene abin yi don shawo kan wannan matsala cikin gaugawa? Injiniya Dr. Hussaini Hassan wani ƙwararre ne a jihar Yobe.
Abin da ya kamata a yi shi yana da dama matakan da ya kamata a ɗauka, kamar irinmu nan mun sha rubuce-rubuce, kaga irin mafarauta da wasu maharba da wasu sauransu nan da kake gani a rene-a-rene, duk wani lungu sun sani. Yanzu duk makwancin mutum a wannan wurin ba zai wuce da Geltra, Kicimaram, Buhari da tsakanin kanan ma da Mai Nasarawa ba.
Wato Mai Nasarawa a Nijar kenan?
Mai Nasarawa a Nijar kenan, tana da boda tare da kanan ma. Ta ɗin dai mutum zai ce zai kwanta a wannan area ba zai wuce wannan wurin ba, domin barganar riba ta taso tun daga dabki ta shiga ta gumsa, ba ta yi kamunefin ta sake komawa ribayori ba, ka mutu a gigi. To akwai gabari da dama a wurin, mun yi aiki da Turawa a irin wannan sarkakiyar. To mutum zai yi ya kwanta a irin wannan wurin, kuma ni ina gani kamar cewa ba a cikin wannan lokacin. To saboda haka abin da za a yi shi ne a yi wa wurin kuri, kai an hango su na Borno za su taso, na Yobe su taso, a yi magana da na Niger a yi musu kofar rago.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da ganawar da gwamnatin yayi da babban Hausa tsaron Najeriya zai yi domin shawo kan matsalar tsaro a jihar. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, yanzu kuma sai kasar Chadi. Masu fashin baki kan sha'anin tsaro na ci gaba da jan hankulan hukumomin kasar ta Chadi da 'yan tawaye domin ganin an samu fahimtar juna tsakanin bangarorin biyu. Biyo bayan da gwamnatin mulkin sojan kasar ta yi watsi da zama kan teburin tattaunawa tsakaninta da 'yan tawayen. To sai da cewar wani komanda na tsohuwar kungiyar 'yan tawaye a jamhuriyar Niger MNG, Ahmed Ogaya, tattaunawa tsakanin bangarorin biyu ita ce za ta kasance mafita game da halin da kasar ta Chadi ta samu kanta a ciki. Yakubu bayyana haka ne a wata hira ta wayar tarho da wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Sule Mumuni Barma ya yi da shi.
Kenan ya kamata a ce sojan na Chadi an musu magana shugabannin kasa tsakanin Afirka su musu magana su ce musu ko amince a zamana ba su tebula zamana sasanta. Kama bar da ko zantuka a ce a kama wani a kama wani. Na ce a yi haka nan babu sasanta ba zai yi ba. Kenan ya kamata yanzu a mai da komi da komi ta kubba cikin gidajensu a zamana a yi amince kuma amincewa ta fito daga wajen sojawa na Chadi. Su manta da abin da ya wuce ya riga ya wuce lokacin da zama bisa biyu da sassanta. Kenan abin da ya kamata a yi shi shugaban kasa Bazoum da shugaban kasa na Mauritania da an ka ba nauyi su kawo sassanta tsakanin tawaye da sojawa da suke ikon mulkin Yankin Koriya. Ya kamata a kama musu wajen fannin shugabannin kasa na Afirka su yi declaration guda da murya guda su yi magana su ce masu soja ku bari ku amince a zamana a shirya ku da yan wanku.
To za mu sake komawa tarayyar Najeriya inda bayan basussukan da kasar ta ciyo daga Bankin Duniya da kasar China da Jamus da kuma kasar Brazil wanda ya kai dalar Amurka biliyan 84 da miliyan 574 kwatankacin naira tiriliyan 32 da biliyan 915. Sai gashi kuma majalisar dattawan kasar ta sake amincewa a ciwo wani bashi na dalar Amurka da ya kai biliyan 1.5 da kuma euro miliyan 995. Akan haka ne wakiliyar muryar Amurka Abuja Madina Dauda ta nemi sanin dalilan sake ciwo waɗannan basussukan daga gurin shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Najeriya sanata Yahaya Abdullahi Abubakar. Ga kuma yadda hira ta su ta kasance.
Lokacin da aka zo aka yi budget na farko wanda mun kai kan budget da 2020 da muka yi shi yana da deficit saboda kudin yawa yana da gibi wanda da kaman ko 1.8 trillion ne ko 2 trillion around that. To daga nan sai covid ta zo, so dole muka sake reviewing din shi. To da muka yi reviewing din shi muka ga deficit din ya tashi ya koma kusan 5 trillion naira. To ma ga cewa 5 trillion naira ba zuwa zaka ga zona kai take da kudi ba, dole gwamnati ta je ta ciyo bashi. Don in ba haka ba da mu ka tsuke aljihun gwamnati ka tsuke economy to duk kowa fa duk abin da ka sani wanda ai da wani economy din ma zai crashing gaba dai don saboda babu walwala. Saboda haka ai shi yasa ake samun gwamnati tana rike da tattalin arziki ba yadda za a yi a zo a zauna dole sai an samu kudi. To akwai wasu da mu abin da aka gaya mu abin da muka sani shine akwai kudi wanda Najeriya take da su kamar deposit din da ta aje IMF. IMF sun yadda kuma ba Najeriya kawai ba, sun yi ma duk sauran kasashen duniya cewa za su yi musu wannan. Aka saka wannan 3. something billion na kuɗi shi ne aka yi amfani da shi aka canza aka cika waɗannan giɓuɓɓukan. To shi ne suka kai wannan deficit din budget din ta kai about 3 to 4 or 5 trillion. To waɗannan duk akwai wanda aka yi sami domestic debt da foreign debt da suwaye wanda aka zo aka zauna aka haɗa wannan gibi ya zamanto economy din although an samu recession. You know, wasu kasashe ma 20% contraction, wasu 30%, wasu har yanzu su baya da hannu suna printing kuɗi. Amma ba ki gani duk dai da inflation da bai ne Nigerian economy survived.
Ba wani sabon bashi aka karɓa ba kenan.
Ba wai sabon bashi ba ne. Bashi ne aka ci don a cika gibi na 2020 budget. So waɗannan an riga an gama da su. Sabon bashin da ya shigo shi ne wannan na agricultural mechanization wanda za a zo a yi mechanizing agriculture ya zamanto domanmu da hauya tun shekarar 2009 da hauya har yanzu. Manomanmu suna nan cikin wahala. Kana da hectare guda kila da ƙyar ka samu buhu goma. Wani in kana da ƙarfi da waye yanzu kuma samarin mu ma masu ƙarfin noman duk sun bar noma sun tahe su. To in ba ka yi mechanizing agriculture ba ta ranar sai mun zo mun nemi rogo mu rasa ƙasar nan.
wannan bashin biliyan ɗaya da
is 900 and something something billion euros
na euro daban
aiki shine to shine wannan na agricultural mechanization dan wannan 1.5 billion da kike magana bashi ne wanda World Bank suka ba states akan dokar da muke shi ba su da ni abinda an sa bashi sai an samu approval na federal government da national assembly.
To karfa shafa muna kawo muku wannan shirin na musamman ne daga nan ofishin murya Amurka dake birnin Yamai. Yanzu kuma lokaci ne da Mahmud Ibrahim Kori zai gabatar da shirin ƴan ƙasa da hukuma.
ƴan ƙasa da hukuma.
Wallahi idan ba san yuna hada kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina yayaya ko neman magana sai an so yuna.
Masurare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Mun bugu da nake shayarin duka don ina amfani da hannun hagu ya sa ne na koya na dole cin abinci da hannun dama.
Na tuna da kakana kullun duka na take yi.
Ni ba hagu ne amma lokacin da na je makaranta na sha wahala. Ina zaune ina rubutu na san jiran kwashi daga baya.
A cikin kundin tsarin dokoki na ƙasa kowa ya kamata kalle shi bisa ga yanayin da Allah ya yi shi ya halice shi.
Addinin Krista bai hana yin aiki da hannu hagu ba.
Addinin Musulunci bai abubuwa wanda addini ya keɓe su ya ce wa'annan lalle-lalle sai da hannun dama.
Masu rai shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau na jihar Plateau a tsakiyar Najeriya ne domin jin yunkurin da ƙungiyar masu amfani da hannun hagu a jihar ke yi wajen kare haƙƙin yara ƙanana waɗanda ke amfani da hannayensu na hagu daga tsangwamar al'umma. A dakace mu.
Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi koke na sassa.
Madalla masu rai abu ne sananne cewa wasu daga cikin mutane na amfani da hannayensu na hagu ne a kusan dukkanin al'amuransu ko kuma abubuwa da bil'adama ke aiwatarwa da hannayensa kamar rubuce-rubuce da ɗaukar kaya ko riƙe su ko kuma miƙa wani abu ga wani mutum ko wasu mutane da dai sauransu. Hakan dai baya rasa nasaba da yanayin halittarsu ta tunfil azal kamar dai yadda ake samun wani rukuni na bani adama sun fi kaddamar da ayyukansu ne da hannayensu na dama. A galibin lokuta al'adu da addinai da kuma yanayin zamantakewar al'umma na tasiri sosai akan masu amfani da hannayensu na hagu tun suna ƙananan yara har zuwa girmansu. Yanzu haka dai zancen da nake da ku a jihar Plateau da ke tsakiyar Najeriya masu amfani da hannayen hagu ne suka kafa wata ƙungiya da nufin kare haƙƙin takwarorinsu yara ƙanana da ke amfani da hannayensu na hagu. Domin a cewarsu tsangwamar da yaran ke fuskanta daga wasu mutane na iya barazana ga makomar rayuwarsu ta yau da kullum musamman mata fuskar ilimi da sauran fannoni na rayuwa. Abokiyar aiki a Jos fadar gwamnatin jihar ta Plateau Zainab Babaji ta hada mana rahoto akan wannan batu.
Kungiyar masu aiki da hannun hagu ta yunkuro don fadakar da iyaye malamai da al'umma kan su guji tilasta wa yara da Allah ya halice su da aiki da hannun hagu juyawa zuwa hannun dama. Shugaban kungiyar a jihar Plateau Pam Toy Danchal yace sun kafa kungiyar masu aiki da hannun hagu ne don su sami karfin fadakar da jama'a.
Saboda ku sanarwa jama'a cewa hannun hagu aiki da ita ba laifi bane. Iyaye a dinga hana yara ƙanana masu tasowa amfani da hannun hagu saboda in kin je gidaje da dama za ki ga in yaro ya tashi yana aiki da hannun hagu ana sa shi tilas ya canja zuwa hannun dama. So wannan kungiya muna so in muka haɗu muka kai wuri ku za mu iya mu fadakar da jama'a a dinga haka saboda yana dagula ma yara kwanya.
Wasu mambobin kungiyar sun bayyana irin ukubar da suka fuskanta.
Sunana Ate Filimon Tahiru ni ba hago ne. A gaskiya ban same shi da sauki ba domin tashiwa a hagunce iyayenmu dai akwai yaddan da suke da shi cewa duk mai rutu da hannun hagu ko mai amfani da hannun hagu kamar yana da wani makare da dai baya da kyau. Bugu da nake shayarin duka don ina amfani da hannun hagu ya sa ni na koya na dole cin abinci da hannun dama.
Sunana Ibrahim Nash Fere ni ba hago ne. Lokacin da na je makaranta na sha wahala daga nan na zaune na rubutu na san jiran kwashi daga baya. Na amana gode ma Ubangiji yanzu duk wanda na gani yana amfani da hannun hagu zan karfafa shi
Sunana Messi Kacholong Isa. Na tuna da kakana kullun duka na take yi da na fara yake aboci na bad mutane abinci sai na zo na ba wuni mutum abinci da hannu hagu na mika mishi sai zage ni weni alede na ji hauci sai na yi murmushi na kyale shi
duk da azabar duka da tsangoma da masu aiki da hannun hagun suka fuskanta wasu daga cikin su suka ce sun yi nasara a rayuwa
sunana ambassador Yemi Mati naga cewa wani baiwa ne wanda Allah ya bani ina rubutu da hannun hagu rubutu na yawanci mutane suna marmarin ganin sa tun daga primary har secondary har na je tertiary institution ina daya daga cikin jalibai wanda suna daya daga cikin masu nasara zamu bi makarantu ne mu ja hankalin ticocinsu in suka ga yaro yana amfani da hannun hagu kada hana shi
sunana Sara Chungwa ni baguwa ce amfani da hagun da nake yi gaskiya ina ga kaman shi yafi bani ma basira kamar da ake fada kace mutane da suke amfani da hagu suna da fahimta abu da wuri to ya bala'in taimake ni
Professor Ishaya Pam dake zama tsohon shugaban asibiti tin koyarwa ta jami'ar Jos wanda shi ma bahago ne ya zayyana wasu da suka yi fice a duniya kuma suna aiki ne da hannun hagu
kaman a kasar America shugabannin kasa da yawa sun yi abin da za a zo a gani kaman su Bill Clinton, Obama, Ronald Reagan da George Bush dukkansu suna amfani da hannun hagu banda haka ma akwai Bill Gates da Mark Zuckerberg na Facebook shi ma bahago ne yawo da an haife shi Allah ya bashi wannan aiki da hannun hagu bahago in an juya shi yayi amfani da daman hannun dama ba zai aiki yanda ya kamata ba yanda yake rike abubuwa kamar su scissors da su kayan aiki haka zai samu damuwa don kwakwalwan shi yanda Allah ya halice shi ya kamata ya aiki da hannu hagu amma an juya shi da karfi da yaji an maida shi mai amfani da hannun dama kin ga aiki ba zai tafi daidai ba
ko mai addinan mu guda biyu suka ce game da amfani da hannun hagu
sunana Jeffrey Yenli Reverend a kashin gaskiya dai addinin Krista bai hana yin aiki da hannun hagu ba dan da sanin mu cewa Ubangiji shi ya halici mutum da hannun hagu da hannun dama idan mun duba littafin masarki zamu gani cewa a cikin kabilun Isra'ila musamman kabilan Benjamin last tribe of Benjamin kenan littafi mai sarki ya nuna cewa wannan kabilan su ne da suke da yawan masu aiki da hannun hagu saboda haka bai kamata mu hana masu aiki da hannun hagu yin amfani da hagu ba don Allah ne ya halici hanayen duka biyu
sunana Mustafa Shekaliyu Gwarando Murshid Jama'at Nasrul Islam Karamar Hukumar Jos Arewa to addinin musulunci bai kawo kai tsaye cewa ba a yarda ya zama cewa komai a yi shi da hannun dama kawai ba to amma akwai abubuwa wanda addini ya keɓe su ya ce wa'annan lallai-lallai sai da hannun dama kamar akwai maganar cin abinci annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin wani hadisi ya ce idza akala ahadukum falyakul bi yamini wa idza shariba falyashrab bi yamini idan ku zai ci abinci to ya ci da hannun dama idan zai sha abin sha ya sha da hannun dama domin shedan shi yana ci da hagu ne kuma yana sha da hagu duk abin da zai shi yana yi da hannun hagu haka zalika kuma annabi sallallahu alaihi wasallama in sha takalmi ne zai fara sawa da dama kuma yana fara cirewa da hagu musulunci ya yarda idan zaka shiga masallaci ka fara da kafan dama to amma wajen fitowa kuma ana so ka fara da kafan hagu to idan za a shiga bayan gida shi kuma musulunci yana so a fara shiga bayan gida da kafan hagu to in za a fita kuma sai a fita da hannun dama
Barista Emmanuel Madaki yace dokar kasa ta baiwa duk wanda aka ci zarafin sa ya garzaya kotu.
Kundin tsarin dokoki na kasa ya nuna cewa babu mutum ko namiji ko na mace wanda ya kamata ya samu wani sangoma ko bambance-bambance wanda za a nuna wa mutum kowa ya kamata kalle shi bisa ga yanayin da Allah ya yi shi ya halice shi. Cikin kundin tsarin dokoki na kasa wato shafi na hudu ya nuna cewa duk wanda ya ga cewa ya samu wannan bambance-bambance da kuma sanguma zai iya zuwa kotu ya kuma nema diya.
Kididdiga na nuni da cewa kashi 10 cikin 100 na al'ummar duniya ne ke aiki da hannun hagu. Kasar Netherlands ke kan gaba da yawan masu aiki da hannun hagu yayin da kasar Amurka ke bi mata. Bincike ya nuna da cewa kasar China ce ke da karancin masu aiki da hannun hagu a duniya.
Duka da an so shi ya inganta kasa da tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta.
To Allah ya kyauta, masu rare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Zainab Babaji, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
A ƙasa duka mai mulkin kanta, an so a tarar da mutananta.
To madalla a gaida Muhammad, yanzu kuma ga Suleiman Mumuni Barma dauke da shirin jaridun nishiyar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanon, wacce ta ruwaito cewa dubban mazauna garin Damascus da suka tsere wa hare-haren kungiyar Boko Haram sun ƙetaro jamhuriyar Nishiyar da nufin samun mafaka a ƙauyukan gagamari da shatumarin jihar Difa. Jaridar ta ce waɗannan mutane da suka gudo, wasu a motoci, wasu a ƙafa, wasu kuwa a jakkai, galibinsu mata ne da yara ƙanana, su kimanin 9,000, waɗanda wasu daga cikinsu suka tare a sansanin 'yan gudun hijira na Sayan Foraj, a cewar hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan jin ƙai OCHA. Jaridar Air Info ta bayyana cewa kungiyoyin fararen hula sun bayyana damuwa a game da yadda gwamnatin Nijar ke ci gaba da tsare wasu ɗaruruwan mutane a kurkuku ba tare da yi musu shari'a ba, waɗanda aka kama a yayin zanga-zangar watsi da sakamakon zaben da ya gabata, cikin su har da wani jami'in fafutukar kungiyar MDC Anas Jibrilla, wanda wasu suka dira ta katangar gidansa sannan suka yi awon gaba da shi kafin daga bisani a ji labarinsa a gidan yarin da ake ajiye 'yan ta'adda da 'yan kisan kai, wato Prison de Haute Sécurité de Kutukale, inda hatta matarsa da 'ya'yansa ba su samu ganinsa ba yau fiye da wata guda. Jaridar Le Sahel ta ce shugabannin kasashen jesan Sahel sun nada shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum da takwaransa na Mauritania Ould Ghazouani a matsayin waɗanda za su taimaka wa gwamnatin rikon ƙwaryar Chadi don ganin komai ya gudana cikin sauki a kasar bayan rasuwar shugaba Idris Deby, wanda ya mutu a makon jiya sakamakon raunin da aka ce ya ci a yayin kafsawa da 'yan tawaye. Mu karkare da jaridar Le Nouveau Républicain, wacce ta bayyana cewa ƙalubalen tsaro sun fara yawaita a jamhuriyar Nijar, inda aka samu ƙaruwar hare-haren ta'addanci a yankunan Tawa, Tilaberi da Difa a tsakanin watan Maris da na Afrilu, abinda ke nunin dole ne sabon shugaban ƙasar ya zame kafar wandonsa don tunkarar wannan matsala a waɗannan yankuna da al'ummominsu suka shafa shekaru suna fama da ukuba. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.
To madalla gaida Sule, kafin mu rufe wannan shirin ga nasihar malamai albarkacin wannan wata na Ramadana.
Ni ne Imam Malam Umaru wanda yake cikin birni na Damagaram. Sadaka a cikin watan azumi yahi lada a bisa kowane watanni, kuma sharaɗin shi ka zama ka ce su a cikin jin daɗi. Abinci ne za ka dafa ko kuɗanyen abinci ne za ka bada ko kuɗi ne za ka bada? Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya haka Allah zai sakanta mishi da alkhairi, domin watanni watan alkhairi, watan rahama, watan tausayi. Da wakan sallallahu alaihi wasallama ya husu alai da amis sa'im, Annabi iya kwaɗe ta ga wanda suke masu ce zuwa ga abinci. Waya ƙulman faɗar sa'iman kana lahu mislu ajri ghayru Allah yanqusa min ajri sa'im shay'un. Annabi ya ce idan ka ce su da abinci ga wanda yake mai azumi, za a baka ladan azumin shi. Ba ya shahi ladan shi ba, a jikin shi Allah zai bada kamar ladan da Allah zai bashi na azumin shi hakkai Allah zai ba kenan Allah ya san tabsasawa lase masu hali ga Allah ya bude musu falala ya bude musu shine wato wata gona wanda za su shuka in sun shuka za ta fito su yanka shine gidan aljanna.
To da haka muka kawo karshen wannan shirin namu na musamman da yazo muku daga nan Ocean Murya Amurka dake Benin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na Murya Amurka, ni Yusuf Abdullahi ke ce ku kasance lafiya daga nan Benin Yamai.